Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 27 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Jami'an kiwon lafiya kasar Australia sun ce cikin kwanaki 28 da suka gabata ba samu ko mutum daya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a kasar. Sai kuma shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta coronavirus ba. Haka kuma a wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa, mutane suna ta tserewa daga Mekele, babban birnin yankin Tigray da ke Ethiopia, bayan umarnin da Prime Minister Abi Ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soja na ƙarshe.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan shirin sake buɗe kan iyakokin ƙasar da gwamnati ta ce za ta yi.
Amma kasa ake noma shaka suna shigowa da shi. Mu yi ba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a juye a ci gaba da wannan, kada a kuskura a buɗe. Ana neman kawai ƙofa ne mun za mu tattala cikin ƙasar illa.
Haka kuma wasu 'yan kasuwa sun bayyana jin daɗinsu game da wannan labarin shirin sake buɗe iyakokin Najeriya.
Mun farin ciki sosai na buɗe boda gaskiya. Saboda idan aka buɗe bodan nan matasanmu za su ƙara samun ayyukan yi, sannan kuma 'yan kasuwanmu za su ƙara samun ciniki.
Sannan kuma za ku ji cewa masu sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun yaba da shawarar kwamitin bincike na Ayo Salami da ya ba shugaba Buhari na cire 'yan sanda daga shugabancin hukumar EFCC. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanaki 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallami mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yarda, wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma. Har yanzu ana samun bullar cutar a wasu sassan ƙasar. A halin yanzu kuma Burtaniya ta nemi masu kimanta magunguna a ranar Juma'a da su tantance allurar rigakafin cutar COVID-19 da Jami'ar Oxford da kamfanin AstraZeneca don a samar da shi na ɗan wani lokaci kafin a fara raba shi baki ɗaya nan da zuwa ƙarshen shekara, inda ake sa ran kamfanin zai samar da allurar rigakafin har miliyan 4. Shugaban kasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ba. Wannan shine ikirari na baya-bayan nan da shugaban kasar ya yi, wanda ke nuna shakkunsa game da allurar rigakafin. Ina gaya muku ba zan karɓa ba, haƙƙina ne, Bolsonaro ya faɗa a wani jawabi da ya mamaye shafukan sada zumunta. Brazil na da fiye da mutum miliyan 6 masu COVID-19. Kuma ita ce ta biyu bayan Amurka da Indiya, tare da mace-mace fiye da 170,000. Amurka ce kaɗai ta sha gabanta a yawan waɗanda suka mutu, a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar da ke Jami'ar John Hopkins. Kamar yadda yake yin sako-sako da batun annobar, haka zalika yake nuna shakku kan amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Baya ga haka, a ranar Alhamis ya ce bai tsammani majalisar dokokin kasar za ta sa a zama wajibi in kasar su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 ba. A wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa, mutane suna ta tserewa daga Mekele, babban birnin yankin Tigray da ke Ethiopia, bayan umarnin da Prime Minister Abi Ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soji na ƙarshe akan dakarun yankin na Tigray. Gwamnatin ta gargaɗi mazauna birnin da yawansu ya kai rabin miliyan cewa babu rangwame idan ba za su maza-maza san nesa ta kansu daga shugabannin Tigray ba. Abi ya gargadi mazauna makili ranar Alhamis da cewa su kwance danmara su kuma kasance a cikin gidajensu yayin da aka umarci rukunin sojoji su kutsa kai, amma gwamnatinsa ta ce za ta kare fararen hula. A halin yanzu abinci da sauran abubuwa suna cikin karancin wadata a cikin yankin Tigray da ke da mutum miliyan 6. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a hanzarta a kai kayan agaji ba tare da nuna bambanci ba. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da sama da 40,000 suka tsere zuwa Sudan da ke makwabta da yankin, inda suke ba da labarin mummunan tashin hankali da suka fuskanta. Rikicin ya tayar da hankalin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka buƙaci abi da ya nemi hanyar diplomasiya da magance matsalar, lura da irin wahalallun da fararen hula ke ciki, waɗanda sun riga sun sha wahala sanadiyar rauni na tattalin arzikinsu da kuma annobar coronavirus.
An jima kaɗan Hajiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Bayyana shirin gwamnatin Najeriya na buɗe kan iyakar ƙasar ta Tsandauri don dawo da hada-hadar kasuwanci na samun mabambanta ra'ayi tsakanin masu cewa hakan daidai ne da masu cewa a'a a ci gaba da barin iyakar a rufe. Gwamnatin Buhari fiye da shekara ɗaya da ta wuce ta rufe kan iyakar da ta kafa hujjar cewa ta yi hakan ne don hana shigo da shinkafa makamai ga 'yan ta'adda da kuma daƙile smoga. Wakilinmu Nasara da Mail Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Ministar Kudin Najeriya Zainab Shansuna ta ce kwamitin da take jagoranta na batun bude kan iyakar zai mika rahotonsa ga shugaban Muhammadu Buhari don daukar matakin da ya dace. Duk da Shamsuna bata faɗi takamaimayar ranar bude iyakar ba, ta ce tuni ta sanya hannu kan rahoton inda sauran 'yan kwamitin ma za su bi sahu. Masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu da ke Abuja na da ra'ayin tun da dadewa cewa rufe kan iyakar zai ƙara kuncin tattalin arziki ne musamman ma ga yankin arewacin Najeriya.
An noma tumatir sai da ya koma naira 300 kwando, to ya zaka ce ba a noma daga waje ake shigo da su, wanda ya shafi hawan farashi, kaga wannan hawan farashi kenan. Sai na biyu, bodar da ake taimakawa, ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci, kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin Najeriya, kuma a arewacin Najeriya a nan aka fi yawan mutane, kuma da yawan mutanen nan abinda ke taimaka musu dan abin da suke samu na kasuwanci wanda sukan tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yaji samu dan kudin shiga wanda yake taimaka musu. To kullun sai ka samar da yanayi sannan zaka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya ayi kasuwanci kasa da kasa, to waɗannan yarjejeni da aka shiga a jahilci aka shige su.
Ga babban manomi Sanata Abdullahi Adamu, bude kan iyakar zai kawo koma baya ne ga nasarar da aka samu ta noma abinci a cikin gida.
Mu ne muka zauna muka diba abin da ke faruwa, manomin kasar nan zai noma yana dab da girbi ko ya gina shi aka kawo kayan abin da ke noma ne yake noma aka kawo daga kasan waje a karya farashin abu da ƙarfin tsiya duk abin kasa ake noma shi kasa na shigowa da shi. Mu yi ba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a jure a ci gaba da wannan, kada a kuskura a buɗe. Ana neman kawai kofa neman za a yi ma tattalin arzikin kasan illa, kuma su shigowa da kayan ne daga kasan waje zuwa nan su karya darajar namu kayan a nan suna su kukan su suna zai a cikin hotel za a yi odan kaya ya buɗe letter credit a yi wa shiƙaniya a shigo da kaya. Kai manomi tun daga bazara faɗin ruwa yana wahala har watan Oktoba watan Nobamba lokacin zai ci amfani abin aka bude kare mai darajar nashi.
Ko da lokacin da aka rufe kan iyakar tun farko an bar hanyoyin shigowa da kaya ta teku, da shugaban hukumar Kanar Hamid Ali ya ce dan tanan ne ake da na'urorin gwajin ingancin kaya.
Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a guntatawa mutane, ba haka bane. Amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a kasar, kuma muna noma shi da yawa. Yanzu gwamnatoci da yawa gwamnoni wajen 31 sun yi hobbasa game da noman shinkafa a kasar nan. To in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna da saku shigowa da shinkafa, me zai zama makoman wayannan manoma? Na daya su rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace, na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake cigowa ta kasar gubatacce ne, don saboda ba a tantancewa a tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo. Mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwafuri ne.
Batun rufe kan iyakar ya sanya masu shari'i daga arewa in ka ɗebe manoma nuna hamayya da lamarin da cewa ya kawo takurawa da maida yankin koma baya ne, yayin da yankin kudu da ke da bakin teku ke ci gaba da more odar kaya. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Nasura da Mail Hikaya. To har yanzu dai batun bude iyakokin Najeriya ne, inda ra'ayoyin 'yan kasar suke yin karo da juna dangane da shirin gwamnatin tarayyar na sake bude iyakokin kasar na kasa waɗanda ke gargame fiye da shekara ɗaya. Wakilin Muhammad Nasir ya zanta da manoma, ‘yan kasuwa da kuma mazauna yankunan iyakar Najeriya da Nijar da ke jihar Sokoto akan wannan batun.
Duk da yake ministan lamuran kuɗaɗe ta Najeriya Zainab Shansuna Ahmad, wadda ta furta magana sake bude iyakokin Najeriya, bata faɗi takamaiman lokacin da kwamitin bayar da shawara akan bude iyakokin zai gabatar da rahotonsa ba, sai dai ta ce nan ba da jimawa ba. Tuni da wannan batun ya kawo mabambantan ra'ayoyi tsakanin 'yan Najeriya. Wasu manoma na da ra'ayin kar a bude iyakokin, yayin da wasu ke ganin a bude amma fa tare da ɗaukar wasu matakai. Shugaban kungiyar manoman alkama a jihar Kebbi kuma sarkin noman jihar Kebbi, Abdullahi Megandu Argungu, na cikin masu ra'ayin kada a bude iyakokin.
Kamu ta ce manoma, wallahi ba mu ji daji ba a bude boda. Iyo an ka bude ta, wallahi na ta yi kwangwalo boda waccan ta wajen Katsina. Mai aduwa, wallahi in ka gasto so da an kai violating shinkawa da sauransu. Yanzu an tara shinkawa da ma ba ta koma zuwa. Sannan kuma shinkawa nan ta riga ta ruɓe, kawo ta za a yi mutane mu yunwa ta su ci ta wani abu ya shiga. In an shigo da ita shinkawa mu, wallahi tana koma 2,500. To me an wani noman? Yanzu fetur naira 170 muka sayi lita, sai mu bar noman dan mi za a bude bodan mu? Duk wayanda sun kawo a jana bude boda, wallahi ba su manoman Najeriya.
Shi kuwa Alhaji Usman Giwa, manomi ne a jihar Sokoto, yana da ra'ayin cewa a bude amma a yi gyara.
Illa ita gwamnati tana son mu mutane mu fahimci cewa shinkafan nan da ake noma, noma ta ne ake, kuma can inda ake kawo mana ita su ma noma wasu ke. Mutanen mu sai ka samu tun guda mai noma ton 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 na masara, na dawa, na hatsi. To dan mi da ba a samu kuma mutanen da za su noma ton ton din na shinkafa. Tunda ita dai abubuwan rebo da tasirin da suke yi ita ce ta san abin da take yi. Mai yiwa ta ci nasara a kai ko ba ta yi nasara ba ita sani. Amma dai hanyoyin noma gwamnati ta tallafa ma manoma su nomi noman shinkafa, ku yanda mu Najeriya za mu dogara akan ita da kanmu.
Ko bayan hana shigowa da abinci, wasu na ganin ci gaba da rufe iyakokin ya shafi wasu mu'amaloli da ke wanzuwa tsakanin al'ummar Najeriya da makwabtan kasashe. Bello Isa Ambarura, mazauni iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ne da ke Sokoto a garin Ilela.
Ba mu abokan hulɗa ba mu na mainan Najeriya na biyu su ne 'yan Nijar. To dangantaka ta auratayya ta riga ta shigo a wannan ya aure can wanga ya aure na ina da ɗaya can ga sunan barkatai. Buɗiyar da aka yanzu zai ba jama'a walwala su shiga ba da jin tsoro ba. Amma kuma kada a yi kwanci da sirdi da Allah ya ƙara ɗaukar matakan tsare. Saboda ya kasance security nan dai tsaron nan ya inganta.
Sauran harkokin kasuwanci su ma abubuwan dubawa ne, ba wai abinci kaɗai ba ko kuma hulɗayar jama'a, a cewar wani ɗan kasuwa.
Sunana Alhaji Siraju Danjuma Amarawa, tsohon shugaban 'yan kasuwa na ƙaramin hukumar mulkin Ilela. Za mu yi farin ciki sosai na bude boda gaskiya. Saboda idan aka bude boda nan, matasanmu za su ƙara samun ayyukan yi, sannan kuma 'yan kasuwanmu za su ƙara samun ciniki. Saboda idan makwabtanmu 'yan Nijar ba su shigowa cikin ƙasarmu Najeriya, kasuwancinmu mu ba zai ci gaba ba.
Yanzu dai fiye da shekara ɗaya kenan iyakokin Najeriya da wasu ƙasashe na garƙame, duk da kiraye-kirayen da aka yi na gwamnati a wancan lokacin da ta bude iyakokin. To yanzu kuma ta ce za ta bude iyakokin, wataƙila idan aka bude su, jama'a za su iya fahimtar rufe iyakokin ya yi tasiri ko aka san hakan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Masu ayyukan ceto na kokarin su dukafa wajen kubutar da masu haƙar ma'adanai aƙalla 30 a ƙasar Zimbabwe da suka makale a ƙarƙashin ƙasa bayan da wani daɗaɗɗen rami ya rufta. ƴan waɗanda suka makale sun ci gaba da hana idonsu bacci tun daga yammacin ranar Laraba, lokacin da hatsarin ya faru a garin Bindura da ke arewacin babban birnin ƙasar na Harare. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya rawaitar cewa shugaban kungiyar masu haƙar ma'adanai ta Zimbabwe, Wellington Takavarasha, ya ce a ranar Alhamis an ceto mutum 6. An ce musu haƙar ma'adanai waɗanda ke ɓangare na ƙananan masu cinikayya suna aiki ba tare da izini ba. Sukan kauce wa sayar da zinarinsu ga 'yan kasuwar gwamnati gudun kada su rage musu karɓar kuɗaɗen ƙasar waje. Ayyukan haƙar gwal su ke samar da kashi 60 cikin 100 na kuɗaɗen ƙasar wajen da ke shiga ƙasar ta Zimbabwe. An kashe wani jami'in hukumar leƙen asiri ta CIA a Amurka a wani faɗa da aka yi a Somalia cikin 'yan kwanakin nan, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Amurka suka rawaito a jiya Alhamis ba tare da fitar da cikakken bayani game da yadda jami'in ya mutu ba. Tsohon jami'in ya kasance memba ne na cibiyar ayyuka na musamman a hukumar ta CIA, wanda wani reshe ne na musamman wanda ke aiwatar da wasu daga cikin ayyukan hukumar leƙen asiri ta CIA masu hadari, in ji jaridar New York Times. Jami'in ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu yayin da yake wani aiki a makon da ya gabata, a cewar CNN. Hukumar ta CIA dai bata ce ufan ba game da mutuwar jami'in.
Daga yadda Hadiza Kyara ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake yawar rahotanninmu, inda alamu ke nuni da cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara neman sabon shugaban da zai jagoranci hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar, bayan da ya karɓi rahoton bincike da kwamitin mai shari'a Ayo Salami ya gabatar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruku Musa.
Wanda mai shari'a Ayo Salami ya mika wa shugaba Muhammadu Buhari rahoton kwamitin da ya binciki badakalar da ake zargin Ibrahim Mustapha Magu na hukumar EFCC da aka sallama, 'yan kasa yanzu sun sa ido su ga irin mataki da shugaba Muhammadu Buhari zai dauka, musamman bisa ga la'akari da canjin da kwamitin ya ba da shawara a yi kuma a cire 'yan sanda daga maganar shugabancin hukumar ta EFCC. Daga yadda haka na tuntuɓe wani mai sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Malam Ibrahim Katsina, domin in ji ko wannan matsayi ko matakin da kwamitin Ayo Salami ya bada zai iya tasiri wurin gyara hukumar ta EFCC. Sai ya ce,
ina ga wannan shawara da Salami ya bada ita ce za ta taimaka hukumar ta samu alƙibla. Tun sadaka hukumar nan akwai masana da yawa waɗanda aka ɗauka, wasu ma profesor shine da sauransu sun samu wannan horo na musamman, da kuma waɗanda suka zo daga sauran ɓangarori na hukumomin tsaro, waɗanda to da ya kamata a ce akwai tsari na wanda za su riƙa samun shugabannin su ta wannan harka.
To amma wannan yana tunan kamar sai a danganta cewa 'yan sanda ne kawai ke cin hanci da rashawa, shi ya sanya matsalar ta ƙara yin katutu a hukumar EFCC. Anya wannan daidai ne a yi wannan zargin?
A gaskiya aka yi maɗan sanda haka ba a yi musu adalci ba. Wato abin da ake nufi ba maganar cin hanci ba ne da ke damun hukumar EFCC, a'a maganar tsari ne ne da za ta yi aikin ta yi kyau. To in kuma ana so ta yi kyau, ita dokar da ta tsara ta ce a game kai duk kowace hukuma NIA, SSS, police da sauran jami'ai su kawo mutu gudunmuwar ma'aikatansu. Kuma akwai waɗanda dama ita EFCC tana ɗaukar su fresh graduates a sa su ciki a musu training horo na musamman. To abin da ya kamata a yi ma wannan tsarin kenan, ina ga fahimta ta abin da Jisu Salami ke nufi kenan, a yi gyaran da zai ɗore hukumar ta zama tana da wato yardar da jama'a sun fahimci cewa abin da take yi sun aminta da shi haka ɗin.
Shi ko Malam Nasir Zahiruddin na ɗaya da cikin mambobi da suka kafa hukumar ta EFCC a Najeriya. Ko ya yi mun ƙarin haske dangane da abubuwan da suka faru da ya kai ga aka samu abubuwa na Aisha da ake zargin Ibrahim Mustapha Mago da hukumar ta EFCC a zata tafka dangane da taimakawa cin hanci da rashawa a cikin ayyukan gwamnati da kuma ma'aikatan gwamnati.
Tun farko akan kuskure ne aka fara kawo 'yan sanda ciki, tunda lokacin da muka tsara za a kafa wannan hukuma babu ma maganar 'yan sanda, ko da yake da 'yan sandan muka fara kuma tsarin da muka koyo a Ingila muka koyo shi.
To amma ita EFCC ta Najeriya 'yan sanda sama da 2000 ke ciki, kuma Ayo Salami a binciken da suka yi da rahoto ya ce a tabbatar da ba a ci gaba da ba 'yan sanda shugabancin hukumar EFCC ba, domin hawa na hudu wanda shi ne kadai aka yi a hukumar tun da aka kafa ta 'yan sanda ne ke shugabanci. Wannan ana ganin kamar zai kawo wani nakasa gurin gudanar da ayyukan na hukumar EFCC ko?
To ai in da so ake 'yan sanda su wannan aikin ma tun farko da ba a cire su an kafa EFCC da bamba. Isa za a ga yanzu ayyukan da EFCC suke shine irin ayyukan da 'yan sanda suke yi a ofisoshin 'yan sanda a ko'ina a Najeriya. Saboda haka ga wani daban kwana aka yi, ba a yi wani ci gaba wajen sa su sami wato kwarewa akan wannan aikin na bincike na musamman na irin waɗannan laifuffuka da suka shafi tattalin arziki ba.
Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruku Musa. To kuna sauraron labaran ne akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 102.5. Bayan ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin Duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Amurkawa ne za su yi tafiye-tafi a ƙarshen makon nan yayin da ake bikin cika-ciki na Thanksgiving da ya faro daga ranar Alhamis domin zuwa sada zumunta da 'yan uwa da abokan arziki. Duk da cewa cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta ba da shawarar jama'a su zauna a gida. Yau batun da za mu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. A dai ranar Alhamis da ta gabata ne aka yi bikin cika-ciki da ake kira Thanksgiving a Turance, kuma miliyoyin Amurkawa sun yi tururo zuwa filayen tashin jiragen sama da na ƙasa domin zuwa sada zumunta da 'yan uwa da abokan arziki. Duk da cewa likitoci da cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka sun yi gargaɗin a gujewa yin hakan gudun kada a ƙara yaɗa cutar COVID-19, amma jama'a da dama sun yi biris da wannan kira.
We haven't had Thanksgiving as a family in
wannan mata mai suna Beka Yenis kenan take cewa shekara 12 kenan ba mu yi bikin cika-ciki ba a matsayin mu na iyali, kuma lura da cewa kudin tikitin jirgin sama ya sauko kuma na riga na taba kamuwa da wannan cuta sai kawai nace zan iya yin tafiya ta. To sai dai kwararru ba su bada tabbacin cewa waɗanda suka taba kamuwa da cutar ba za su saki kamuwa da ita ba, domin kuwa wasu sun harbu da cutar fiye da su daya. Wasu ɗalibai ma sun kama hanyarsu ta komawa gida daga makarantunsu na kwaleji don zuwa wannan hutu. An soke tsarin zuwa ɗaukan karatu gaba da gaba a makarantar Will Mason, hakan yasa ya zama mai dole koma gida.
But I guess I don't really have an option there.
Yace ina gaban da wani zaɓi a nan. To wasu ƙwararrun likitoci irin su Dr. Catherine Lay sun tausaya wa halin da mutane suka shiga a wannan yanayi da ake ciki, amma duk da haka sun ce zaman gidan shine abu mafi a'ala. Ta ce na fahimci irin shauƙin da mutane kan shiga a daidai wannan lokaci. Mun maku matuƙa a wannan shekara, kuma lokaci ne na zuwa hutu. Muna kuma buƙatar mu ganmu kusa da 'yan uwa da abokan arziki, amma dai yana da matuƙar muhimmanci mu zauna a gida. To damuwar da likitoci irin su Lay ke nunawa ita ce yadda ake samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar.
In every single day it's a new record that's very discouraging.
Tace a kowace rana sai an samu sabon adadin da ba taba gani ba. Hakan kuma na matukar kashe kwarin gwiwa. To abu ne dai mai kamar wuya jama'a su bi ka'idojin da hukumar ta CDC ta gindaya. Kamar na bada tazarar kafa 6 a filayen jirage ko a wajen jiran mota ko a tashin jirgin kasa. Hakan yasa likita Lay ta bada shawarar mutane su rika cin abinci a waje idan sun je gidan cin abinci. A gida kuma a rika bude tagogi, a kuma rika kaucewa cinkoson jama'a. Ta ce hanya mafi sauki da muka sani kan yadda cutar ke yaduwa ita ce ta feshin ruwan da ke fitowa daga baki. Dalilin kenan da yasa ake bada shawarar saka takunkumi. Ya kamata kowa ya rika sakawa a kuma rika bada tazara. To wani labari mara daɗi shine yadda miliyoyin Amurkawa za su yi tafiya a ƙarshen makon nan. Bayan bikin na cika-ciki, lamarin da ka iya sa mutum ya kamu da cutar ko kuma ya yaɗa ta a hanya ko idan mutum ya isa inda zai je. Lura da hakan ne kuma ya sa masana kiwon lafiya suka zabura. Dr. Jay Gerald, malami ne a Jami'ar Arizona, ga abin da ya ce a wannan hira da gidan talabijin na ABC ya yi da shi.
We have a terrible 2 to 3 weeks ahead of us.
Ya ce mun tunkari wasu makonni 2 zuwa 3 masu cike da sarƙaƙiya. Idan ba mu sauya tsarin rayuwarmu ba, cikin mako uku masu zuwa abubuwa za su iya rinshaɓewa. To ƙwararru a fannin lafiya dai na fargabar za a iya samun ƙaruwar cutar gab da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara saboda bikin cika-ciki da ake yi a yanzu. Wannan kuma wani abu ne da sauran ƙasashen duniya ya kamata su mai da hankali a kai yayin da aka tunkari waɗannan bukukuwa. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani ciko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Carol Pearson da Julie Letters Gresham da suka taimaka wajen haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai rayun da ku aiko mana ta hanyar email.
To To za mu fara ne da sakon Aminu Adamu Malamadori da Haruna Dankoli Garba Miga a jihar Jigawa, waɗanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika matakin da kotu ta ɗauka a kan sanata Ali Ndume ya nuna mu al'ummar yankin Arewa mun zama 'yan bora. Duba da yadda irin wannan matsala ta karɓar beli da ta ritsa da wasu sanatoci a yankin kudu, amma kuma suka ci bilis ba tare da iza ƙeyarsu gidan ɗan kanda ba. Da haka ya kamata ake yi wa al'ummar Arewa adalci tunda su ma 'yan ƙasa ne. Muryar Amurka muna yabo da jinjina ga mai girma gwamna Umar Ganduje na jihar Kano, a bisa namijin kokarin da ya yi na saka hannu ga dokar bayarwa 'ya'yan jihar ilimi kyauta tun daga firamare zuwa sakandare. Muna kira ga ragowar gwamnonin ƙasar nan, musamman na arewacin Najeriya, yankin da ya fi zama kuma baya ta fannin ilimi, da su yi koyi da shi wajen bayarwa 'ya'yan jihohinsu ilimi kyauta ba tare da nuna bambanci ba. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya, tsohon majin kungiyar muryar talaka ta jihar Kebbi, da shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa, da kuma Sani mai langilange a wuri. Salam VOA Hausa, da fatan kun mu da lafiya. Allah ya sa haka, amin. A madadin al'ummar jihar mu ta Plateau, muke kira ga ɗaukacin shugabannin kungiyar Meti Allah ta Kautar Hore, rashin ƙaramar hukumar mu ta Barikin Ladi, da su haɗa kansu wuri guda domin samun ci gaban jihar mu ta Plateau. Sako daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau. Na jajantawa al'ummar Nijar saboda rasuwar tsohon shugaban ƙasa Alhaji Tanji Muhammadu. Allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi. Kowa ya san haziƙi ne shi ne ya tono mai a Nijar, shi ne ya sulhu da 'yan tawaye, shi ne ya sasanta tsakanin makiyaya. Sako daga Ali Rabkana Gashuwa.
Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a, jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria, wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallame mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake, Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28, wanda masana kiwon lafiya suka yadda, wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma. Har yanzu ana samun ɓullar cutar a wasu sassan ƙasar. A halin yanzu kuma, Birtaniya ta nemi masu kimanta magunguna a ranar Juma'a da su tantance allurar rigakafin cutar COVID-19 da Jami'ar Oxford da kamfanin AstraZeneca don a samar da shi na ɗan wani lokaci kafin a fara raba shi baki ɗaya. Shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya faɗa jiya Alhamis cewa ba zai yarda a yi masa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ba. Wannan shi ne ikirari na baya-bayan nan da shugaban ƙasar ya yi, wanda ke nuna shakkunsa game da allurar rigakafin. "Ina gaya muku ba zan karɓa ba, haƙƙina ne," Bolsonaro ya faɗa a wani jawabi da ya mamaye shafukan sada zumunta. Brazil na da fiye da mutum miliyan 6 masu COVID-19.
To, masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyaru wadda take yana gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, da ma injiniyanmu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.